This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu haka nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masare assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Yan takarar shugaban kasa Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun ce muhawarar da za su yi ranar Asabar mai zuwa zai mayar da hankali ne akan abin da ya shafi tattalin arzikin kasar Amurka da kuma ganin an ga bayan ƙungiyar ISIL. Senata Bernie Sanders ya ce kasar Amurka da ake gani a matsayin 'yan sandan duniya, kuma a ce wai murƙushe ƙungiyar ISIL har sai ta buƙaci wasu ƙasashen duniya da suka haɗa da Rasha da ma wasu ƙasashen da ke yankin da ƙungiyar take. Ya ce muddin ya kafa gwamnati, to ɗaya daga cikin matakan da zai ɗauka shi ne faɗawa Saudi Arabia, wadda tana cikin ƙasashen da take da ƙarfin arziki a duniya, cewa da faɗin da take yi a ƙasar Yemen kamata ya yi ta huskanci ISIS. Ya ce haka ita ma ƙasar Qatar, maimakon kashe dala biliyan 200 ga wasan ƙwallon ƙafa na duniya, to gara su mai da hankalinsu ga yaƙi da ISIS wadda take dab da ita. Ya tako Hillary Clinton cewa ta yi za ta ci gaba da marawa rundunar haɗin kai goyon baya ne, ta ce akwai buƙatar samun goyon bayan Sunni da ƙungiyar Kurdawa domin ku da ɗan gari akan ci gari. Ta ce zai zama babban kuskure muddin aka aike da sojojin Amurka na ƙasa a yankin domin ku ainihin abin da 'yan ƙungiyar na ISIS ke son gani kenan. Amma shi ko tsohon gwamnan jihar Maryland Martin O'Malley cewa zai samar da wani sabuwar ƙawance ne domin tunkarar wannan al'amari. Yana mai ba da misali da irin rawar da ƙungiyar tarayyar Afirka ta taka a ƙasar Somalia. Ya ce haka dai gaba ɗaya a bisa abin da ke hannu game da binciken ra'ayin jama'a. Hillary Clinton tana gaban Bernie Sanders da sama da maki 20 a arewa maso gabashin jihar New Hampshire, amma kuma a jihar Iowa inda nan ne masu jefa kura ke raba gardama, ta ɗan zarta shi Sanders ne da gajeruwar tazara. Amma shi ko O'Malley a duka sassan biyu yana da maki mai lamba ɗaya ne, tilo ne, wato bai kai maki 10 ba. Masu aikin ceto a tsakiyar ƙasar Indonesia, inda wani jirgin ruwa ya nutse wanda yake ɗauke da sama da mutane 100, sun ce sun samu nasarar tsamo mutane 4 da rai a halin yanzu. Ma'aikatar sufuri na ƙasar ta ce har yanzu masu aikin ceto na ci gaba da ninkaya domin ko sun sake samun wasu mutanen da rai. Jami'an suka ce waɗanda aka samu nasarar tsamowa dai sun haɗa da maza 2 da mace guda da kuma yaro guda. Jirgin da ya yi karo da igiyar ruwa ne mai ƙarfin gaske a jiya Asabar, wanda aka ce ya kai har na tsawon mita 5. Jirgin ya taso ne tsakanin Kolaka da Siwa, zai kuma dumfari garin Sulawesi kafin ya yi karo da wannan igiyar ruwan. Yawancin 'yan ƙasar sun dogara ne ga amfani da jiragen ruwa saboda yanayin ƙasar, amma kuma haɗarin jirgin ruwa ya zama musu wata babban matsala. 'Yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane 3 ne suka mutu sa'ilin da wata mota ta yi bindiga a wani titin da ke da yawan hada-hadan jama'a a babban birnin ƙasar, wato Mogadishu. Mai magana da yawan rundunar 'yan sandan na ƙasar Ali Hisbari ya shaida wannan gidan rediyon cewa an tara bom ɗin ne a cikin wata motar a kusa da wani shago, jim kaɗan kuma sai aka buɗe wa wasu jami'an gwamnati wuta da ke kusa da wannan shagon. Rahotannin cikin gida sun bayyana cewa jami'an dai suna cikin jami'an da ke ba da tsaro ne ga gwamnan yankin Galgadud da ke tsakiyar ƙasar na Somalia. Sai dai abin da ba tantance ba kawo yanzu shi ne ko wannan ya shafi gwamnan. Wani asibiti da wakilin wannan gidan rediyon ya zirta ya shaida wa wakilin cewa asibitin ya yi wa mutane 19 maganin rauni daban-daban da suka samu sakamakon wannan harin. Kana tuni ya sallami wasu mutane 6. sai dai kungiyar Al-Shabaab ta dauki alhakin aikata wannan aika-aikan kuma ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa da yawan jami'an gwamnati sun mutu sakamakon wannan harin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yan kasar Rwanda sun jefa kuri'a da kaso mafi rinjaye domin canza dokar kasar da ya baiwa shugaban da ke kan karagar mulki Paul Kagame damar sake tsayawa takara. Kane zai ci gaba da mulkin kasar kenan har shekara ta 2034 sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta fitar na wannan kuri'a da aka jefa jiya Asabar. Ya nuna cewa kashi 98 na masu jefa kuri'a a gundumomi 30 sun jefa kuri'a ce cewa da ke dage wannan takunkumin ga shugaba Paul Kagame. Da yake wa taron manema labarai jawabi a Kigali fadar gwamnatin kasar, sakataren hukumar zaben kasar Charles Munyaneza ya ce an jefa kuri'a cikin kwanciyar hankali da lumana. Kana masu jefa kuri'an sun yi cike da dokin yin hakan. Ya ce masu jefa kuri'a sama da miliyan 6 ne suka jefa kuri'an cewa sun amince da wannan sabon tsarin. Kana sama da 100,000 suka jefa kuri'an cewa ba su amince ba. Munyaneza ya ce wannan shine karo na farko da kasar ta samu adadin masu jefa kuri'a da suka fito har na wannan adadi da aka samu ciki ko har da matasa da kuma dalibai. Sai dai kuma waje daya mai magana da hukumar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya Ned Price ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta yi kasa a gwiwa da wannan kuri'an jin ra'ayin jama'a wanda aka gudanar da shi cikin dan kankanin lokaci. Kana ya yi kira ga Kagame da ya mutunta yarjejeniyar yin wa'adin da aka shata yayi salin da ya hau mulki tun farko. Amurka da kungiyar tarayyar Turai tun farko sun yi Allah wadare da wannan kuri'an jin ra'ayin jama'a suna cewa wannan aiwa demokradiya karan tsaye ne.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masaron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Wata kididdigar da asusun tallafa yara na Majalisar Dinkin Duniya ya gudanar a yankunan kananan hukumomin shida na jihar Bauchi ya nuna akwai yara da suka kai shekarun shiga makaranta sama da 58 waɗanda ba sa makaranta. Gwamnan jihar Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ne ya bayyana haka a wani gangamin yekuwar sa yara makaranta. Kamar yadda zaku cikin wannan rahoto da wakilin mu dake yankin Abdul Wahab Muhammad ya aika mana.
A jihar Bauchi akwai kimanin yara 58 da 530 wanda samsam ba sa su a makaranta ba a yankunan kananan hukumomi guda shida. Gwamnan jihar Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya shaida hakan a wajen kaddamar da campaign din diban yara domin a sa su a makaranta da aka gudanar a ƙauyen Balma cikin karamar hukumar Ningi. Wannan kididdigar an samo shi ne daga binciken da asusun yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ta gudanar daga shekarar 2013 zuwa 2014 a wasu zababbun makarantu 210 da kuma al'umu 696. Babban sakatare a hukumar ilimi bai daya ta jihar Bauchi Malam Ya'u Garba ya ce jadawalin yawan yara maza da ba sa makaranta 31,910 a yayin da mata da ba sa karatu akwai 26,620. Daga bisani na tambayi gwamnan kan batun samar da wadatattun ɗakunan karatu masu inganci kasancewar akwai matsanancin ƙarancin ɗakunan karatu inda ake samun sama da yara 200 suna cunkushe a ɗakin karatu guda ɗaya a jihar Bauchi. Ga abin da ya ce,
of course shirin ilimin primary yana da lokaci, amma abinda nake so a gane cewa abinda duk ka je ka gani yanzu ba a ƙarƙashin wannan gwamnatin da watan ta shida ne kacal ba akan mulki, idan baka yi shi daidai ba wannan abubuwan da muke tadi jami'o'i da polytechnics din nan ma ba za ka yi su daidai ba. Dalilin haka ne a ba mu lokaci watan mu shida kacal, kuma kowa ya sani a duniyar nan cewa kudin gangan mai a kasuwar duniya ya koma $40 zuwa $45, bayan kuma a da muna zaton cewa kudin gangan mai zai kasance $78. Gwamnatin Najeriya ta rasa kusan kashi 50 daga cikin kudin shiganta, haka zalika gwamnatocin jihohi amma nan ba da dadewa ba a ba mu lokaci za a gani za mu fara gyara nan musamman na wayannan primary schools din dukkanin su a fadin jihar Bauchi kuma gyara na musamman wanda babu san zuciya a ciki ba za a ba dan kwangila kwangila a ce gina zuwa linta ba wani kuma yazo yace shi zai dora rufin wanda rufin shine mafi yawa wajen kashi 80 daga cikin 100 a jihar Kudu za ku duba
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
ta ne za a shawo kan matsalar rashin sa yara makaranta Kwararru sun gano cewa jahilci ko rashin sani yana daga cikin dalilan da suke sa wasu iyaye ba sa sa ƴaƴansu makaranta. Domin haka ne ma muryar Amurka da hukumar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID wacce take daukar nauyin kawo muku wannan shiri na nagari na kowa suka shirya bita ga masu aikin yada labarai a jihar Katsina. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Zaharuddin Sani Huntuwa ya aika mana.
Tabashin ruwan godiya shine shugaban sashen koyar da ilimin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman dake Katsina na tambaye shi ko wanne bagire ya dauka a lokacin gabatar da kasidar sa ta yi mun bayani kamar haka
to ni na daki bagiren da ya shafi kara haska kan masu manema labaru da yan jaridu kan abin da ya shafi yanda za su rika bayyana ma jama'a abin da ya shafi harkokin ilimi musamman ilimi na yara mata da kuma wannan sabon tsari na almajiri da aka shirya da shi a kasar da kuma a jihar Katsina wannan shiri ne wanda yake da matukar muhimmanci domin kullun dan adam yana buƙatar ya san muhimmancin ilimi a rayuwar shi to ko musamman iyaye mata da kuma su kansu mazajen aure ya kamata su san muhimmancin sa kananan yara mata makaranta domin ƙara inganta musu rayuwa yan jaridu suke da wannan nauyi dan su za su iya haska mu gwamnati su jawo kan ta kamar kamata yi sannan kuma za su bada rahotanni da bayanai yanda mutane za su canza dabi'un su na kyamar wannan ilimi na zamani da kuma kyamar sa ƴaƴan su makarantan boko ma
to a cikin kasida da ka gabatar kai jan hankali ga su yan jarida mafi yawa zaka ga sun je suna daukan labari ne irin wanda kuma ana taro ruka
to kullun shi dan jarida ba ana bukatar kawai tsaya kan abin da gwamnati ko gwamnati ce ba yace ba akwai bukatar ya gano me ke bukatun al'umma na kai tsaye musamman harka ta ilimi ne kanan yara mata akwai bukatar dan jarida yayi bincike ya gano muhimmancin wannan shiri da gwamnati take yi don mutane su fahimci shirin cewa ba wani dasisa bane a cikin shi a abu ne da zai inganta musu rayuwa to haka dan jarida ya bincike irin wannan sannan zai iya samun ilimin da zai amfana da shi wajen haskaka ma mutane da bayanai da alƙalumma don mutane su fahimci wannan abu
na tattauna da wasu daga cikin yan jaridan da aka koyar a yayin wannan taron bita a inda Binta Ahmed daga gidan talabijin na jihar Kebbi ta nuna min gamsuwarta akan wannan taron bitar da gidan rediyon na Murya Amurka ya shirya masu
sunana Lawal Said Funtuwa kuma yana aiki ne da People's Daily newspaper dake Abuja ni ne wakilin ta anan jihar Katsina
ga sashen Hausa na Murya Amurka hadi da hukumar Isad wato hukuma ta kiraya cigaban kasashe ta Amurka ta shirye wani taro na bita ga manema labarai ya kafa wannan taron bitar da
wannan taron bita ya zo daidai lokacin da ake buƙatar sa domin lokaci ne da ake ganin cewa kamata al'amuran da suke tafiya a ƙasar nan Najeriya su canja musamman in ka duba al'abarin da ta dauko shine ilimin almajirai da kuma ƴaƴa mata kan lura yawanci muna da matsaloli so kaga kuma mu kanmu ƴan jarida zaka ga cewa yawanci abin da ya fada mu shine labarai wanda suka shafi siyasa amma babu abin da yake ilimi saboda shi ilimin aka ga zaman babu shi to yakan ta da matsaloli da yawa a ƙasar nan mun daga abin da ke faruwa a ƙasar nan mun ga abin da ya haddasa mana saboda haka wannan al'amari da aka kawo domin a kala ma ƴan jarida ilimi abu ne mai muhimmanci
sunana Mu'azu Elazai wakilin jaridar Leadership a jihar Katsina
ya ka kalli wannan taron bita da aka yi muku
sai mun amfana sosai da mun wasu abubuwa ma wanda mu kama ban babu muhimmanci ba sun fara jawo hankalin mu game da ba su muhimmanci saboda
okay sunana Shehu Usman Danjuma ni wakilin kamfanin dillancin labarai ne a Katsina wannan bita da aka yi mana gaskiya ta ƙara ilmantar da mu akan yadda za a bada rahotanni na ilimin ƴan mata da kuma ilimin su almajirai
sunana Abdulhamid Sabo Adamu ne wakilin Blue Free Newspaper ne a nan jihar Katsina gaskiya abu ne mai muhimmanci domin duk yayin da aka ce ka zo a ƙarar da kai game da wani yanki na ilimi an taimaka maka
sunana Habibu Umar Aminu wakilin jaridar Daily Trust a nan Katsina
gaskiya wannan taro ya zo mana a daidai lokacin da muke buƙatar sa akalla da mara cewa abin da ke gaba da su musamman akan harkar ilimi ba karamin matsala bace musamman a nan jihar Katsina
sunana Ibrahim Musa wakilin gidan rediyon Nagarta dake Kaduna
to hukumar gidan rediyon mu da Amurka ta tara ku domin yi muku bita akan wasu muhimman abubuwa da suka shafi fannin ilimi ya ka kalli wannan bita da ake muku
to wannan ba karamin abun godiya bane da kuma farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wataala saboda wannan bita za ta kara mana karfi tare da ilmantarwa da fadakarwa saboda mutun ya san makamin aikin sa to kaga idan ana ina haka ina tabbatar maka cewa za a ƙara fitowa fili tare da sanin makaman aikin yanda ya kamata.
Shi dai wannan taron bita da sashen Hausa na Murya Amurka yake shiryawa ƴan jaridu. Yana yin shi ne domin ƴan jaridar su san irin manufofi da tsare-tsare na kawo ci gaba a bangaren na ilimi. Zaradin sana funtuwa sashen Hausa na Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A yunkurin magance matsaloli da suke addabar sashin ilmi a jihar Jigawa, ma'aikatar ilmi da kimiyya da fasaha ta jihar ta gudanar da taron tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan makomar ilmi a jihar da zummar sanin mafita. Kwamishinar ilmi ta jihar Hajiya Rabi Husaini Adamu ta ce sabanin kashi 27 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da shawara jihohi su kashe ta fuskar ilmi, jihar Jigawa za ta ware kashi 32 cikin 100 na kasafin kuɗaɗen a shekara mai zuwa domin harkokin ilmi. Har yanzu dai ga Zaharuddin.
Kwamishinan ilimi a jihar Jiga Hajji Rabi Husaini Adamu wadda ta jagoranci wannan taro na tattauna domin samun maslahar yadda za a samu mafita akan ilimi a jihar ta yi bayani kamar haka.
Matsalolin da suka addabi jihar nan suna da yawa, ajujuwa sun rushe, ajujuwa sun yi kada, akwai cinkoso, malamai duka ba su da kwarewa, yara ba sa shiga makaranta, ba sa zuwa makaranta kwata-kwata, mata ba sa zuwa makaranta, ana ta yawan almajirci da barace-barace da su tallace-tallace, sannan kuma jarabawa an ganye ta ma ba a ci, yaran sun gama makaranta ba su iya karatu ba su iya rubutu ba, so waɗannan su ne dai manyan matsalolin da suka shafi. Saboda haka ni ina ganin idan ba mai hoppa sa ba gaba ɗaya kasar nan, muka duba al'amarin ilimin nan baki ɗaya, mu duba muka cewa to me ke faruwa ko me za mu iya yi, kuma idan ba mu yi wannan aikin ba yanzu ni ina ganin zai zama abin da ba za mu taɓa gyarawa ba. Al'amarin ya fi yanda ake zato, lalacewa ta fi yanda ake zato. Saboda na zagaya duk makarantun kasar Jigawa na ga abin da na gani.
Taken hukunce mafita, to ya kake ganin za a samu wannan mafita?
Mafita shine al'umma da kuma gwamnati su haɗa hannu, haɗa hannu wuri ɗaya a tallafa harkar ilimin nan. Akwai abin da gwamnati za ta iya yi, akwai kuma abin da mutane za su iya yi. Wani abu kalilan ne za ka ga cewa ya lalace a makaranta, in ba gyara shi ba kan kari sai ya lalace gaba ɗaya. Na shiga makarantu na ga ban dakuna sun zube gaba ɗaya, yara ba su da wanda za su tsugunna, suna yawo suna fita a waje. To inda kuma akwai mataimaka, wato ba sai an ce sai gwamnati ta zo daga can dutse ta gyara makaranta a Gwiwa ba ko a Abuja ba, inda a ce a cikin community za a samu mutane za su iya tallafa ko yaya ne ko mun kankanta, ina ganin zai taimaka kwarai da gaske.
Wannan taro da aka tattauna na neman mafita ga ilimi na jihar Jigawa ya samu halartar masu ruwa da tsaki a fannonin ilimi daban-daban, a inda na tattauna da su kamar yadda za ku ji.
Sunana Bello Aliyu, tsohon malamin makaranta ne nima. Ina so na yi magana akan solution na tabarbarar ilimi a binnan. Lillahi wa rasul, za ka ga yaro ya gama aji shi da kai yana secondary bai san ma yadda zai rubutu ba. To akwai philosophers wanda suka zamana suka ba da wani method na cewa koyarwa based on 3 R's in nan, wanda yake arithmetic, reading, writing. Wannan zai ba da, idan ana adopting din wannan method na CR, zai ba yaro dama ya san yadda he can write, zai ba shi dama he can read, zai ba shi dama he can count.
Dan Musa Kadore, Sakataren Hizba.
An tattara ku domin a samu mafita akan yadda harkar ilimi ta tabarbare. Wace shawara za ka bada?
Ariko babbar shawara ta ga dawo da martaba ilimi a wannan martaba ta mu ko a wannan jihata mu Jigawa shine, na daya ita gwamnati ta yi kokari ta dawo da martaba ilimi daga bangaren ta, shine ta dawar da TTC colleges, wannan su ne daman profession line as a teacher, grade 2, grade 3, grade 3, grade 2 up to NCE level. In ka gama waɗannan to duk da kake baka you are profession, no problem whatsoever. Amma gaskiya ce mutum bai karanci teacher training colleges ba, baka da sha'awa to be a teacher, amma ba yanzu by what is all other ko wanda lida kasan sa ka zama ka samu ka zama malamin. To amma an ce sha'awa da interest and attention as the key of a teacher, amma in baka da attention ko da mai karanta in baka da ya aukar kaje kaje da baka iya koyarwa ba, saboda ba layin ka bane ba.
Sunana Lawan Yakubu Kazaure, chairman na NUT Kazaure branch.
Na ga a wannan taro da ka halarta mafi yawa ana ta cewa malamai ba su da kwarewa, matsayin ka na shugaban sa a ita wannan karamar hukuma ta Kazaure, ya kake ganin za a yi da malamai? Wace shawara zaka bada?
Shawara da zan bada ita ce gaskiyar magana akwai rashin kwarewa ga malaman mu wasu, sai dai mafita ita ce ya kamata ita gwamnati a inganta doka wajen yin monitoring. To lalle ne bai kamata a ce wanda bai da kwarewa ta koyarwa bai ci gaba da koyarwa, ya kamata a nema masa wani aikin na daban sabanin koyarwa. Ya kamata a nemi wani aiki daban wanda zai yi, a ce ko wanda ya shafi aiki tunda ba za mutum ya an dauke shi aiki yana da iyali, to bai kamata a ce an kore shi kai tsaye ba.
Waɗannan malamai ba ganin sun karanci koyarwan ne sabanin da kace a samu masu wani aiki, to ba ganin aka yi su wani aikin kuma ana iya samun da raunin da kake kallo.
Eh to gaskiya dama ai yawanci lokacin da ake daukar malamai kamar yadda na faɗa maka gwamnati tana da laifuffuka a cikin wajen daukar malaman, akan dauki malami ne ta fuskar shi wane ne ko dan wane ne ko yar wance ce ko matar wane ce ko yar wane ne ba tare da tana da kwarewar koyarwa ba, sai a turo ta a ce ko dan aikin malamin makarantar nan ta je ta yi. Wanda ke yi kuma aikin malamin makaranta ba aiki ne na yanda kaga dama ka je kai ba, aiki ne wanda yake da tsari.
Sarkin Kazaure Alhaji Nazib Hussein Adamu, wanda sarkin yara ya yi magana a madadin sa, ya bada tabbacin bada gudunmuwa domin haɓakar ilimi a jihar ta Jigawa.
Muna tabbatar da commissioner ta ilimi duk wani goyon baya da wake bukata na wannan masarauta, da izinin Allah wannan fada ta mai albarka a hare take komai dare komai rana, mu bada gudunmuwa da ake bukata don haɓaka harkar ilimi a wannan jiha ta mu da izinin Allah.
Zaruddin Sani Funtuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Makon jiya mun fara kawo muku hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure da wani masanin ilmi Shayini Ayuba, wanda ya ba da shawara a koma hanyoyi da aka sani wajen sake maido da martabar ilmi. Mun dakata ne inda Iliya ya masa wannan tambaya.
Da yake duniyan ta canza ba da kamar yadda ake da jaridu ba yanzu, su computer ne da su handset ba.
Eh to, ita duniyan ta canza amma dai mu mutanen ba mu canza ba. Su iyayenmu din da suna gan kaman shi computer shine mafi sauki, ai har yanzu ana yin jaridu akwai su da yawa da ake yi. In har iyaye suna so su taimaka ma yaran su, ai ba wai an ce a hana rike computer gabaɗaya ba, amma in har iyaye suna so su taimaka ma yaran su, a ba su dama wannan lokaci din na karanta jarida ne, wannan lokaci din na karanta na duba computer ne, wannan lokaci din na karanta takardar kani na makaranta. A haka yaron zai dinga improving a cikin karatun shi, shi ma abun zai zo ya zama mishi ga jiki. Da zaran ya zuna in bai yi karatu a ranan ba, ba zai ji dadi ba. Zaka gan zai yi kokari domin abun zai zama mishi kaman ga abun kunya ne. Akwai wasu yara da su sun iya karatu sosai, shi bai iya ba, su zai so ya koma ma jaridan nan so da ya koma ya yi karatun jaridan nan har iyayen shi su ji. Ai mu dama iyayen mu sai su ce mana ba mu yi karatu ba, sai mu je mu doka jarida mu zo mu ta ihu, ko muna faɗa abin da ba daidai bane, amma za mu ta ihu domin su ji. A cikin nan lokacin iyayen mu za su ce a wannan kalman ba haka yake ba, ga ma'anan kalman nan, wannan kalman haka yake, wannan kai sentence da shi ga yanda ake hada shi nan sai ai sentence. To da zaran yaro ya ci gaba da haka, ya ci gaba da karanta jaridun nan, ka bashi nan da sati biyu karatun shi gaba da ya zai canza.
Idan zo fannin rubutu kuma fa,
shi rubutu da muna nan a yara, iyayenmu za su koya mana rubutu, sai a kama hannunmu sai a ce kai, sai a rike hannunka dinga koyar da kai inda za ka gyara rubutunka. Amma dai kamar yadda zamanin yanzu ya canza, malamai da yawa ba su haka, wasu iyayen ma ba su da lokacin kama hannun yaronsu wasu koya mishi yadda ake rubutu. So sai a ba ma yaro biro duk yadda ya kwaba, domin ba zai ya share ba. Haka in yayi da biro ya kawo, sai a marmishi da shi ya ce bai daidai ba, ya koma ya je rubuta. Sai a sake rubuta mishi a nuna mishi yadda yake. In ya sake yayi ya kwaba da biro ya kawo, sai a ce mishi bai daidai ba, a sake bashi wani kuma. Bayan daya haka ana yi mishi yau da gobe, kamun ka sani shi yaron nan zai gane, zai san yanda zai rike hannunsa ko hannun shi yanda zai rubutu, har rubutun nan ya zo ya fita daidai yanda ake so. To shi wannan da zaran ka ba ma yaro biro, ya riga ya san ya zai rike biro. Amma in ka lura fannin yara da suke fara daga pencil daban yake, shi yaro dama shi ya riga ya saba da share-share, in ya rubuta mai daidai ba sai sa cleaner ya share. A'a, in ka ba ma yaro biro in ya rubutu ba daman sharewa, so sai a bashi wani a bude mishi wani takada kuma ya sake rubuta kuma ta wajen. To haka in nayi so daya, so biyu, so uku, daga ga rubutun yaron nan yana fita daidai, yana rubuta kalmomin yanda ya kamata, inda ya kamata kowanne kalma yana nan, daga ga rubutun shi zai fita da tsafta fiye da shi wannan da ya fara da pencil.
Menene yasa to makarantu na zamani ba su amfani da wayannan dabaru?
Ka san mu dai yanzu malamai yanzu da ake kawo wasu makarantun ba wai sun je sun karanta wannan
fannin
malanta bane a makaranta. Wasu sun kare daga university ne kawai saboda rashin aiki suka shiga wannan
malanta.
Wasu kuma daga secondary school ne sun kare domin ni na iya particular subject a makaranta, na gama makaranta ina dan neman aiki sai jin shiga aikin malanta. Mu kuma mun manta, su masu makarantun sun manta, wai a'a akwai malamai wanda su musamman an koyar da su ne akan wayannan ka'idodin da za a bi kamun a koyar da yaro a makaranta. Shi yasa shi malami wanda ya karanta malanta yana nan daban, in ya ci a class daban yake da wanda ma bai karanta malanta ba. Su shi yasa zaka gan ba su da wayannan hikima na koyas ko kawo irin wayannan
dabarun
koyaswa ma yaro a makaranta.
Masaro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Kibahi Radio Dodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan da aka ta in sallama da ku. Sai makon gobe.
Kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labaran duniya.
Kasar Turkiya tana janye sojojinta daga arewacin kasar Iraki a bisa kokarinta na rage zaman daddar da gwamnatin kasar ta Iraki. Wannan ko yana zuwa ne kwana daya bayan da shugaba Obama ya bada umarnin Ankara su janye sojojinsu. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Turkiya ta faɗa jiya Asabar cewa an samu sabanin musayar bayanai da kasar Iraki akan batun girki sojojinta a sansanin sojoji na Bashika wanda ke kusa da birnin Mosul dake hannun ƴan kungiyar ISIL. Sai dai abinda ma'aikatar bata faɗa ba shine sojojin su nawa ne za a cire daga wannan wurin, kuma a ina za a kai su daga nan. Kai waɗannan sojoji a kasar Turkiya a sansanin Bashika ya bayawa gwamnatin kasar Iraki haushi, tace ba wanda ya gayyace su, kuma wannan tamkar wuce makaɗi da rawa ne. Sojojin Yemen sun ce akalla mutane 68 ne suka mutu sakamakon bude wutar da aka yi a arewacin na Yemen a cikin ƴan kwanakin nan. Wannan dai ya ƙara dagula yanayin al'amura tsakanin masu goyon bayan gwamnati da ƴan Shi'a na kungiyar Hutu. Bayanai daga jami'an tsaro da kuma shaidun gani da ido sun ce an yi wannan arangama ne a lardin Hajja wanda ya yi dalilin mutuwar ƴan tawaye har su 40. Kana sojojin gwamnati 28 yayin da wasu da dama suka samu rauni daban-daban. ƴan takarar shugaban ƙasa a Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun ce muhawarar da za su yi a ranar Asabar zai mayar da hankali ne akan abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasar Amurka da kuma ganin an gabayan kungiyar ISIL.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.